أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai, wato gidan TV kenan da radio na Bonfere, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. Muna ma Allah subhanahu wa ta’ala godiya, wanda cikin ikonsa da garin damarsa ya ba mu iko muka sake haɗuwa da ku domin gabatar da darasi da muka saba gabatarwa a nan. A yau muna 5 ga watan Ramadan, hijira ta manzon tsira, manzon rahama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga Makka zuwa Madina, shekara ta 1443, wanda ya daidai da 6 ga watan 4 miladiya, haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam, shekara ta 2022. Muna cikin tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin suratul Anfal. Ajiya mun tsaya ƙarshen wato aya ta 37 zuwa aya ta 38, ita ce aya da mun kaɗan fara taɓawa. To, don haka a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi akan wannan ayar. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin aikin mu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan ƙarko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Mala Allah ce qul lil ladina kafaru.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.
نعم، كما يدى واتو الآدى تقباتا واني لوكا تشيمونا تشيوا آية تنا دا علاقة دا سورا آيوين دا سوكا قباتا شيسا أبين دا أكي كرا واتو الربط بين الآيات كو المناسبة بين الآيات كما يدى مالا ميسكي تشيوا wanda malaman ilimin darasi da tarbiyya suna ganin za a tunatar da darasin da ya gabata ko a jiya ne ko a satin da ya gabata, sannan a haɗa shi da darasin yau. Wannan yana da muhimmanci sosai, kuma musamman in akwai wata qadiyya wadda aka bar iskali cikin ta, ana iya ayi bayani kanta saboda amfanin mu gaba daya. Wato, wannan aya tana da alaka da ayoyin da suka bata ta fuskar ka to barar da kafiran Makka suka yi na cewa su in alqur'ani gaskiya ne ba suna manfata Allah ya shiryar da su ba, a'a Allah ya yi musu azaba. To, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa ba zai musu azaba ba saboda dalilai guda biyu. Na farko, saboda manzo yana cikinsu, na biyu kuma saboda istighfari. Sannan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa me zai hana a yi musu azaba, kenan bayan fitar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuma in ba su yi istighfari ba, alhali suna kange mutane daga masallaci mai alfarma. Wa ma kanu awliya'a, kuma Allah ya ce ba su kasance waliyansa ba. Wanda mun ja ayoyi wanda suke nuna cewa Allah ya faɗa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi ko an ya'muru masjidallahi, qira'atu Abu Amr da Ibn Kathir da wato Yaqub sun karanta an ya'muru masjidallahi. An gane ko sai zamanto jinsin masallatai ake nufi, tunda cewa an ce masajidallahi. Shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fil narihum khalidun. A wancan karatu mun ce wa fil azabi hum khalidun, cikin suratul Ma'ida, saboda an ramomi masu bibiyan mu. Wa fil nari shine a cikin suratul Tauba. Wa fil narihum khalidun inma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Kenan in awliya'uhu illa al-muttaqun, wadanda suka cancanta su jibinci lamarin wannan daki ko kuma waliyan Allah, in mun ce waliyai man damiri muna mai da shi zuwa ga Allah, in mun ce zuwa ga dakin Allah kenan, da Allah ce in awliya'uhu illa al-muttaquna, sai zaman to fassara sa inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Kaga wanda bai ji tsoron kowa ba sai Allah, ai su ne al-muttaqun fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. To, sai Allah ya faɗi wata muqarana, aja'altum siqayata al-hajj wa imarata al-masjid al-haram, ko kuma a qira'ata Ibn Wardan, أجعلتم سقاط الحج وعمرة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر شن زاكو سنيا شاير ودو أكي يما الحزي أنغانيكو إمونتي سقاية الحج وعمارة المسجد دكما راية دمسلاتي تو الهاليكو راية دمسلاتي سكي إرين ناسو da shayar duwa mutane da suke yi a cikin aiki na aikin haji irin nasu kaman amana billahi wal yawmil akhir in mun ce kuma aj'altum suqatal hajj suqat jam'in na asaqi mai shayarwa wa amratal masjidil haram da masu aljam'in na al'amir anan mai rayarwa ina fata ana fahimta ta to wannan sai abinda akwai wani malami daga cikin malaman da ya karantar da mu a Saudiya abinda yasa nake so in kawo wannan magana anan ana kiransa Sheikh Abdul Jalil Al-Arusi yake cewa to wannan yana nuna cewa musulmi ya kamata mu kula da dan adam fiye da kula da mi da ginoni yake cewa wasu kasashen musulmai musamman zaka iske an gina jami'a a kasashe musamman na Laraba da suke turban baki za a kula da ginin jami'a amma sai ka iske dalibai ana musu mu'amala da bata dace ba alhari kula da mai imani yafi kula da gini shi kadai kuma akwai ka'ida da malaman tarbiyya suke cewa bina'u wato ar-rijal khairun min bina'il ahjar gina mutane yafi gina mi gida domin idan kan mutu gida zai iya rushewa amma zaka bar mutane su rayu bayan ka yadda yanzu muke kokarin kula da masallatai amma bamu kula da malamin da zai zo yayi sallah ya bada sallah a masallacin ya iya ko bai iya ba wadanda yana daga cikin mushkilolin da musulunci yake fama da su to albahimmu dai nan Allah ya nuna cewa suna ganin su ne ke da masallaci suna tin kawo shi ba majibin tallama ne shi ba dai abin da ya kamata su mai da hankali zuwa gare shi shine mi shine ayi muqarana ya za a yi muqarana tsakanin mai imani da kuma mutumin da kawai ke tinkaho da shi yana kula da masallaci ko da bai da imani ko ko a mutumin da yake matsayin shi kafiri tunda in an ce suqatal hajj wa amratal masjidil haram da mai shayarwar da mai rayar da masallacin ta fuskar taimako ko ibada irin tasu da kuma shayarwar da kuma rayarwa ai duk abu ne babu talazum ga kira uku su karu da juna ba domin mai rayarwa shine ke rayawa ma'ana rayar da masallaci da ibada mai shayarwa kuma shine yake shayarwa an gane ko dole ba a shayarwa sai an samu mai shayarwa babu wani cin karo tsakanin waɗannan kira'o'i guda biyu to don haka dai ya kamata mu fahimci muhimmancin imanin yafi muhimmanci game da komai don haka in babu imanin ginin bai da wani amfani Allah ya kyauta to Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa waɗanda sun kacincanci masallacin su ne masu jin tsoron Allah Allah ya nuna kuma ibada su da suke yi ba ibada ce wadda Allah ya shar'anta ta ba ibada ce ta hayaniya sannan Allah ya nuna muna cewa kafirai suna ciyar da dukiyoyinsu ne don su kange mutane daga addinin Allah wannan duk ya samo asali ne daga lokacin da suka yi wannan katobara to sai Allah ya nuna cewa makomarsu a lahira ba makoma ce mai kyau ba an gane ko sannan Allah ya nuna cewa wannan mummunan aikin da suke aikatawa da su masu mummunan aikin Allah subhanahu wataala zai bambanta tsakanin masu imani da basu da imani ya kai su a wutar jahannama wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din Allah zai sanya mummuna sashen shi akan sashi mun faɗa cewa jiya malamai sun yi sabari akan i'rabi a wannan aya wadan sun kace ja'ala nan yana bi ma'ana sayyara kenan wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din ala ba'din shine maf'ulun bihi nabiyu sayyarahu sayyara al-khabitha ba'dahu ala ba'd waɗansu daga cikin malamai sun kace shi ja'ala nan bi ma'ana alqa sai zaman to ya ta'adda ila wahidin kenan alqal khabitha sai zaman to ba'dahu ala ba'din shi ba'dahu nan matsayin badlul ba'd min al-kull shiki ala ba'din sai sun kace muta'alliqun bi ja'ala dan ba ta da buƙatar maf'ulun bihi nabiyu waɗansu malamai suka ce a'a idan mun kace bi ma'ana alqa shi ala ba'din ya ta'allaqu bi halin mahdhuf ay wa yaj'al al-khabitha ba'dahu aliyan ala ba'd fayarkumahu jami'an Allah ya tattara shi wuri daya fayaj'alahu fi jahannam Allah ya sanya shi a cikin wutar jahannama ulaika humul khasirun waɗannan su ne wanda suka yi hasara jiya na dan manto ta nukta a ƙarshen wannan aya ita ce nake so in tsaya akan ta wato shine muka ce idan an ka ce ulaika humul khasiruna waɗannan su ne suka yi hasara aka sha makance hasara to sai mun koma zuwa ga innal ladina kafaru in ana nufin kafiran zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko na makka ake nufi sai zaman tonan da an ka ce su kadai ne masu hasara ana nufin hasara irin ta su babu irin ta ma'ana in an dubi ta waɗansu an dubi ta su to su kaman ma babu ta waɗancan to min ba su kadai ne suka yi hasara ba kuma ba su kadai ne kafirai ba amma idan an ka ce innal ladina kafaru ana nufin ta shafi dukkan kafiri to ulaika humul khasirun haqiqa babu wanda ya hasara in ba kafiri ba asara kuma wata a wajen Allah domin wani ana cewa yayi asara dukiya ko asara wani abu wannan a wajen Allah ba asara bace asara ta imani ita ce asara a wajen Allah subhanahu wataala da dabi'u na gari mun fahimci wannan to sannan kuma malamai sun fassara wannan hasara kin da cewa wuraren da suka mallaka su ne za a ba 'yan aljanna ma'ana dan wuta za a dauki wurin shi na aljanna duk mutumin da yake cikin wuta ko aljanna akwai wurin shi a ɗaya daga cikin waɗannan to hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine nake so in kawo don akwai iskali a karkashin wannan mas'ala hadisi ne na Abu Huraira wanda Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin As-Sunan al-Kubra da kuma Imam Ahmad a cikin Musnad an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kullu ahli an-nari an gane ko yura maq'adahu min al-janna dukkan wato dan wuta za a nuna mishi wurin shi na aljanna wanda Allah ya so ya bashi fa yaqulu zai ce law anna Allah hadani da dai Allah ya shiryar da ni an gane ko fatakunu alaihi hasra sai ya zamanto abin nadama akan sa an gane ko qala kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa kullu ahli aljannati yura maq'adahu minan nar dukkan dan aljanna za a nuna masa wurin sa a cikin wuta fa yaqulu law anna Allah hadani sai ce da dai Allah ya shiryar da ni fa yaqulu laula anna Allah hadani zai ce da ba dan da Allah shiryar da ni ba fa yakunu lahu shukran sai zaman to godiya gare shi ya san da in ba dan da Allah shiryar da shi ba zai shiryo ba wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkum al jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun imam al haythami ya kamun wannan hadisi a cikin mazmu'u zawaid yake cewa rijaluhu rijalus sahih to wannan hadisin ya nuna cewa dan wuta zai ga wurinsa kenan wurinsa to nan na an ka ce sun yi hasara ma'ana sun yi hasara wuraren su na aljanna waɗanda za a rarrabewa a bayan aljanna ɗaya daga cikin hasara da suka yi kenan dan je mun kawo ayoyi to inda iskali yake sai wani hadisi da ya zo a cikin sahihul bukhari na abu huraira manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yadkhulu ahadun aljanna illa uriya maq'adahu minan nar wani mutum ba zai shiga aljanna ba sai an nuna masa wurinsa a cikin wuta an gane ko law asa'a da dai ya munana li yazdada shukran dan ya kara godiya wala yadkhulu an-nar ahad babu wani mutum da zai shiga wuta illa uriya maq'adahu min al-janna sai an nuna masa wurin sa a cikin aljanna law ahsana da ya kyautata li yakuna alaihi hasra dan ya kara nadama to shi yasa Allah ya ce to sun yi hasara kaji abubuwan da suka yi hasara daga ciki wuraren su na aljanna da za a ba yan aljanna su suna da wuri amma an hana su shi yasa Allah ya ce ulaika humul warithun da su yi gado ɗaya daga cikin fasara da malamai suka yi domin abinda aka ce an yi gado to ai sai wani ya bar wuri ake gadar sa ana nufin za su gade wuraren yan wuta waɗanda abin nan Allah kai mu da tsari da wuta to nan iskalin da aka kawo sai suka ce to an ce za a nuna mutum wurin sa na wuta tun tsokar rai dan wuta ya san shi dan wuta ne don zai gane mala'ikun azaba wan nazi'ati gharqa walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum to sannan kuma hadisi ya zo gashi ya ce za a nuna mutum wurin sa dan wuta abin nan wata riwaya ta nuna cewa mutum idan ya shiga kabari za a nuna masa wurin sa wata riwaya ma tana nuna tun lokacin daukar rai dan wuta ya san shi dan wuta ne dan aljanna zai gane cewa shi dan aljanna ne ga hadithi na Abdullah ibn Umar radiyallahu an wanda yana cikin sahihul bukhari an gane ko yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna ahadakum idha mata dai daga cikin ku idan ya mutu urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi za a nuna masa wurin sa na aljanna safiya da marici za a nuna masa wurin sa na aljanna safiya da marici to kaga duk da yake dan qur'ani da zai yi cewa to ai shi bai yarda ba a ce za a nuna mutum cikin kabari don su busar da azabar kabari ba koko a banga sai a ce yan aljanna Allah ya nuna raye suke ma wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun an gane ko wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun wancan ko wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat a cikin suratul baqara Allah ya ce ba su mutu ba kenan ko suna cikin kabari ko ba su cikin kabari suna cikin ni'ima Allah ya faɗa yace suna raye amma ba ku gane rayuwar sannan yace amwata bal ahya'un an gane ko walakin la tash'urun ba ku jin wannan rayuwa shi yasa cewa ka ƙaryata wannan bai kuta su ba kuma qur'ani ya nuna cewa ƴan wutan ma za a nuna musu wurin su fir'auna da shi da mutanen sa annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab kaga ni za a nuna musu wurin su to kaga ƙaryata wannan ma kamar ƙaryata al-qur'ani ne Allah shi mu da tsari to sai ke cewa an gane ko illa thumma urida alayhi maq'aduhu bil ghadati wal ashiyi an gane ko sannan in kana min ahli al janna famin ahli al janna wato in kana min ahli al janna famin ahli al janna in ya kasance dan aljanna an nuna masa wurin sa an gane ko wa in kana min ahli an nar famin ahli an nar in kuma ya kasance dan wuta za a nuna masa wurin sa a nan wuta an gane ko fa yuqalu za a ce da shi hadha maq'aduka wannan shine wurin zaman ka hatta yab'athuka Allah yawm al-qiyama har sai Allah ya tarar da kai ran tashi al-qiyama to anan iskalin da wadansu suke kawo su ce to an ce mutun tun lokacin da mala'iku suka zo zai gane alamun shi dan wuta ne ko dan aljanna bayan an dauki ransa an gane ko ya je cikin kabari za a nuna masa to kuma menene ne zan ci a ce a tayar da mutane a yi musu hisabi a ba dan aljanna hannu littafinsa hannunsa na dama dan wuta a ba shi hannunsa na hagu a yi siradi sannan a je a kai su wutar jahannama ai ba a bukatar wannan tun da so daga sun san natija waɗansu suna da irin wannan tunani to sai ka iske idan ba malamai sun tashi tsaye ba wajen ba da amsa za ga akwai matsala waɗansu daga cikin malamai akwai amsoshi da malamai suka bayar dan wasu daga cikinsu a ƙarƙashin wannan cewa me yasa dan wuta ya san dan wuta ne dan aljanna ya san dan aljanna kuma ba a kai su kai tsaye ba sai aka bi wannan tsari a kabari tashi zuwa wurin hisabi yin hisabi kaza 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 sai malamai suka ce akwai hikma na farko waɗansu sun kafa hujja da cewa wato kiyama tana da tsoron da zai sawa kafiri ya manta abin da ya aikata suka bada hujja cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim yawma tarawdaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhaballahi shadid duk da yake na akwai sabani wannan galibi ana ganin lokacin da ma za a busa ne a ta da kiyamar ma'ana ba ma lokacin da mutane suka tashi ba amma duk da haka dai an san cewa su kafirai idan aka yi busa ta farko da wanda ke cikin kabari da musubi da kafiri kowa zai shiga bacci ma'ana za a dauke ransa wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man sha Allah to nan ne za su yi bacci dan kadan ko mu ce za su yi mutuwa daga baya za a tayar da su kinan kaga za su sa tsammanin cewa za su tsira a ranar tashin alkiyama wannan ɗaya daga cikin abin da malamai suka bayar na amsa kenan na biyu kuma malamai suke cewa abinda kafiri yake gani ranar tashin alkiyama na tsoro yana sashi yana tsammanin rahama Allah subhanahu wataala Allah ya gafarta mishi domin zaka ga idan an tambaye su sun yi shirka za su ce ma Allah ba su yi shirka ba wa yawma nahshuruhum jami'a thumma naqulu lil ladina ashraku aina shuraka'ukum alladina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin sannan daga cikin dalilan da su ba a jefa su wuta kai tsaye ba a'a sai an kafa musu hujja kafin su shiga kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakathabna babu wata jama'a da suka sai an tambaye su alam ya'tikum nadhir mai gargadi bai zo muku ba qalu bala qad ja'ana nadhir sai sun fada cewa mai gargadi ya zo musu kenan kaga kafin a kada su cikin wuta sai sun yi shaida akan kansu sannan kuma tanan falalan mu'minnai za ta bayyana domin nan ga kafirai ga mu'minnai an gane waɗannina Allah ya yarda da su da waɗanda Allah subhanahu wataala bai da su butun a farfajiyar kiyama sannan kuma malamai suke cewa abin da ke faruwa a tsona tsoro ranar tashin alkiyama an gane ko yana sawa kafiri yana fatan rahama Allah yana tsammaninta ko kuma wato abubuwan tsoro da suke faruwa a ranar tashin alkiyama da hanyoyin da za a bi waɗansu daga cikin malamai suna ganin hanyoyi ne waɗanda za a kankare ma bawa zunubansa ma'ana tashin hankalin da mumini zai gani wasu daga cikin muminai to sai Allah ya zamanto sanadiya ce ta kankare musu zunubansu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi an gane ko sannan kuma waɗannan hanyoyin da Allah ya faɗa dalilin da yasa ba a ɗauki dan adam da aka jefa aljanna kai tsaye ba dan wuta aka tun daga kabari a'a saboda abinda Allah ya bada labari sai ya tabbata wannan hanyoyin da Allah ya ce an bi sai an mutu sai an tashi sai an zo gaban Allah duka waɗannan abubuwan da Allah ya faɗa sai gaskiyar su ta tabbata kuma ya nuna Allah shine yake da iko sannan kuma malamai suka ce dalilin da yasa aka bi irin waɗannan daga cikin hukumomi shine Allah ya alƙawalin za a zo akwai inwar da babu inwar sai inwarsa zai kawo masu imani ya kawo su ya aje su a cikin inwarsa waɗanda suke masu daraja a wajensa kafirai kuma a bar su ga rana tun da nan su kaskanta su gani sannan kuma a wuce da masu imani a aljanna sannan kuma Allah yana son a yi kisasi a yi hisabi a ba kowa littafinsa sannan a yi kisasi tsakankanin bayi to duk in an ka ce za a ɗauki wannan a kada aljanna daga kabari wannan a kada wuta wannan ba zai samuwa ba to shi yasa ne kawo wannan bayani kan karkashin wannan hadisi na ulaika humul khasirun dan saboda mu fahimci mas'ala din da kyau da kuma cewa me yasa dan wuta ya san shi dan wuta ne dan aljanna amma za a bi wannan tsarin malamai sun kawo cewa lalle tabbas manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi wannan cewa za a duba mutum gurin sa na wuta za a duba masa gurin sa na aljanna kamar yadda hadisai suka tabbatar hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi kuma da malamai suka kawo abin nan hadisi ne na Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihul Muslim ga dalibin ilimi mai bincike to Allah ya taimake mu to ana da masaki mai ta aya qul lil ladina kafaru
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.
Kamar yadda bayani ya gabata a jiya, muka ce al'ada ce ta Alƙur'ani galibi idan ya tsoratas to zai zo da mi, zai zo da kwadaitarwa. Idan ya kwadaitas zai tsoratas. Al'ada ce ta Alƙur'ani, abinda malaman ulumul Qur'an suke kira al-qawa'idul Qur'aniyya ko al-kulliyatul Qur'aniyya ko al-asalibul Qur'aniyya. Ma'ana na an tsoratar da su, an ce wato idan ba su yi imani ba wutar jahannama za su, to daga baya sai aka dawo zuwa ga kiran su zuwa ga imani. Duk da suna akan shirka, Allah zai kira su zuwa ga imani. Misali, Allah subhanahu wataala a cikin suratul Ma'ida yace laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaqulun layamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Sai Allah ce afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna. Kaga ya faɗi cewa suna akan shirka, in bus tuba ba za su, duk wanda ya tuba ba ai wutar jahannama musamman in yana shirka babu zancen gafara gare shi. Amma sai Allah ce afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna, to nan ma irin sani ulaika humul khasirun, waɗanda sun yi hasara. Amma sai Allah ce kofar tuba tana nan. Qul lil ladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Muka ce qul tana nuna isar da sako, amma duk Qur'anin an ce a isar da sako, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Amma saboda wannan sako ne yake da alaka da wata mas'ala, sai aka kebance shi anka ce qul, ka ce lil ladhina kafaru, ga waɗanda na kafirta. Waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun kace wannan allamu sunanta lamu tabligh, ai lil ladhina kafaru kenan ka isar zuwa ga waɗanda suke kafirai. An gane ko? Sannan kuma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a, allamu lamu ta'lil, lamu ta'lil, qul ka fada lil ladhina kafaru, dan saboda kafirai zaka fadi wannan magana. In yantahu, in sun ka kame, ma'ana in sun ka kame anil kufri, daga kafirci, wa qitalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, da yakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yughfar lahum ma qad salaf, za a gafarta musu abinda ya gabata. Al islamu, muka fada kamar da cikin hadisi, yajubbu ma qabla, musulunci yana wato goge laifin da ya gabata. An gane ko? To yughfar lahum, muka ce za a gafarta musu. Nan mun kawo sabani da malamai, ana cewa maf'ulu abin nan mabni lil majhul, duk da yake wasu malamai sun ce bai dace a ce mabni lil majhul ba, sai dai a ce mabniyun ala ma lam yusammi fa'ilahu, mai magana kina almutakallim lam yusammi fa'ilahu, koko ala ma lam yusamma fa'iluhu, wanda ba a faɗi fa'ilinsa ba, ko mabniyu lil maf'ul. Haka waɗansu malamai suka ce, ba a ce lil majhul ba a cewa. Waɗansu suka ce a'a, asalinsa a larabci lil majhul ne, idan aka iske wanda ya aiki ba a san shi ba za a ce kusirar zujaju. Amma ana iya fita daga wannan asali sai a dibi wasu asalib. Waɗansu malamai kuma suka ƙi haka, so Sheikh Ibn Uthaymeen bai yarda da wannan ba. Amma dai yughfar lahum, za a gafarta musu, nan an kace hudhifal fa'ilu lil ilmi bihi, don an san wane ne yake gafara. Babu wanda ke gafara in ba Allah subhanahu wataala ba, shi yasa ba a buƙatar dole sai an ambace Allah subhanahu wataala anan, ko ba haka nan bane? An gane ko? Babu buƙatar kuma sai an ambace shi, amma don an san shi ne ke gafara. Walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kaje ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, wa yake gafarta zunubai in ba Allah ba? Babu shi. Ai la ahada yaghfiru dhunuba illa Allah. Kada wani mutum yazo ya kawo wata falsafa kamar da cikin wasu addinai ake yin sukukul ghufran, ko ko wani mutum yace a'a, in kai laifi kaza ga abinda zaka kawo zai gafarta maka, shi kanshi neman gafara yake yi, kada ya dole dare ka. Babu mai gafarta ba sai Allah. Duk da yake in ka ji lafazi na gafara yazo ba a danganta shi zuwa ga Allah ba, a'a, ana nufin yafiya irin ta dan Adam. Qul lil ladhina amanu yaghfiru lil ladhina la yarjuna ayyama Allah liyajzi qauman bima kanu yaksubun. Dan haka ka ayatar ka wani kawo maka irin wannan falsafa. Yughfar lahum ma qad salaf, za a gafarta musu abinda ya gabata. An gane ko? Wa in ya'udu, idan suka dawo. Malaman tafsiri suka yi magana suka ce nan wa in ya'udu, idan suka dawo zuwa ga yakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Domin nan ba a cewa wa in ya'udu, idan suka dawo zuwa ga kafirci don busu musulunta ba. Ina fata ana fahimta ta. Waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a, wa in ya'udu ay wa in istamarru ala al-kufri, idan suka doge akan kafirci. Domin wani lokacin ana kawo wa fi'li, amma ana nufin dogewa akan sa. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku wanda kuka yi imani, aminu billahi wa rasulih, daga cikin tafsire shine ku yi imani da Allah da manzonsa. To kaga mai imani kuma ana ce mishi imani, sai dai a ce ya doge a ɗaya daga cikin tafsiran da malamai suka yi, ko kuma in baka gane wannan ba, dan nan akwai tafsirai da dama. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah, ya kai annabi ka ji tsoron Allah, farkon suratul ahzab. To manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai jin tsoron Allah ne? Kaga yana jin tsoron Allah, ai yafi ma kowa tsoron Allah, amma ittaqillah na nufin ya doge akan tsoron Allah. To shi yasa sai wadansu malamai suka ce wa in yaudu nan ana nufin idan suka dawo, ma'ana idan suka doge, an fadi fi idan ana nufin al-istimrar. Wallahu ta'ala a'lam. Wa in ya'udu, idan suka dawo, fi'ili na ada, sai kai hattara da shi a cikin larabci, yana daukar siga guda uku. Kaga akwai ada ya'udu idan, shine na idi ya dawo, ada ya'udu idan, daga idina. Sannan akwai ada ya'udu iyadatan, an gane ko shine zuwa garin marashin lafiya, al-iyadatu wato gidan likita kenan, an gane ko. Shi yasa ma yazo cikin hadisin Abu Hurairah cikin Sahih al-Bukhari, inda Allah ya ce ya ibn Adam maridtu falam ta'udni, Allah zai ce ma bawansa nayi rashin lafiya ranar tashi alƙiyama ka je gani na ba, yace Allah ya za a yi aje ka rashin lafiya in je gani ka, wa anta rabbul alamin, yace a'a bawa na yi rashin lafiya da ka je ka ganshi da ka same ni a can, da ka same ni a can. To kiran ka gane ada ya'udu nan yana nufin zuwa ganin marashin lafiya. Sannan kuma akwai ada ya'udu audan, shine abu ya dawo, ko kuma ada ya'udu, to abu ya kasance. Shi yasa malamai suka ce ada idan ta zamanto mutlaqa, an kawo ta, to tana nufin dan adam ya kasance akan wani hali sannan ya tashi akan sa. Ina fatan an fahimce ni. In ta zamanto mutlaqa kenan, an ka ce ada ya'udu, ana nufin abu ya da yana abu sannan ya dawo akan wani hali. Amma malamai suke cewa idan ta shiga akan mubtada da khabar, tana nufin abu ya kasance. Yanzu in mun ka ce mubtada wa khabar, yanzu in nace ada zaidun malikan, Zaidu ya koma sarki, a'a ya kasance sarki can da ba sarki na ba, amma yana yiwa ya kasance sarki, an gane ko, daga baya aka kwace mulki, daga baya ya koma. Amma kuma yana yiwa a'a nan sara ake nufi, inda ta shiga akan mubtada da khabar, wani lokaci tana nufin ya kasance. Kenan wa in ya'udu kenan tana yiwa wa in istamarru, ma'ana suka doge suka sake dawowa akan wato abin nan kafircin su, koko yakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shine abin da ake son a ci. Da haka idan baka fahimci kalimar baya, za ka yi fassara ta. Wa in ya'udu, idan suka dawo, ma'ana kenan zuwa ga yakar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, faqad madat sunnatul awwalin, haqiqa sunna ta magabata ta gabata. In an kace sunna nan sunna ta magabata, sunna ta Allah, sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl, wani lokaci ana danganta ta a ce sunna ce ta Allah, saboda Allah ya kaddara ta kauniyan. Sannan ana ce mata sunnatul awwalina, saboda akan su Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wannan sunna. Shi yasa in an kace sunna, intabih, fi'ili ne wanda a larabci yana da hatsari. Kaga sanna ya sunnu, shine ya sunnanta abu, amma ba a sunnanta wani abu a kaga shi a kara shi cikin addini, sai dai a ce sanna fil islami sunnatan, ma'ana mutane suna aikata wani aiki wanda an manta da shi, sai ya zo ya tunatar da mutane. Shi yasa yazo cikin hadisi lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nemi a taimaka ma waɗansu mutane, an gane ko, wani daga cikin ansari ya zo da burgamin kuɗi, faja abin nan bi surratin kadat ta'jazu akafuhu anha bal qad ajazat, sai yace man sanna fil islami sunnatan hasana, nan ba yana nufin mutun ya kaga ba, dan kyauta ce yayi mai yawa cikin addinin musulunci. Waye zo da a cira a cikin addinin musulunci? Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan sanna ya sunnu, wani lokaci ana nufin ya wasa ko ya dada yuka, sanna sikina. Sannan sanna ya sunnu, ya sunnanta wani abu, to kai hattara. In an ka ce sunna cikin Qur'ani, ba ɗaya take da sunna a wajen malaman usulul fiqh ba, ba ɗaya take da sunna ba a wajen malaman fiqh, ba ɗaya take da sunna a wajen malaman hadisi ba. To shi yasa sai kaga wani ya rikice, an ce nan sunna, a ce sunna ta Allah ko sunnan magabata, ce to kanan menene ake nufi da wannan? In an ka ce sunna a wajen malaman hadisi, ma wato usira anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, duk abin da aka ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sunna a wajen malaman hadisi, ko yana da alaka ne da khalqahu ko khuluquhu, abin da ke da alaka da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da dabi'arsa da abin nan, amma ko halittarsa. Amma idan aka zo sunna wajen malaman fiqh, suna rufe abin da bai kai farilla ba, abin da ba wajibi ba. In an ka zo sunna wajen malaman usulul fiqh shine ma usira an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min fi'lin aw qawlin aw taqrir abinda aka ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qawlin magana ce aw fi'lin ko aiki aw taqririn ko tabbatarwa domin su malaman usulul fiqh suna kallon hukumci hukumci na shari'a to su ko hukumci hukumci na shari'a ba su da alaka da jikin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa ta'rifin sunna a wajen su ya bambanta da wannan to an kace sunna kuma cikin qur'ani to nan kaji kuma ta sabuwa wagga sunna kin Allah ya kira ta sunnar shi sunnatullahi fil ladina khalu min qabl sannan kuma nan ya kira ta sunnatul awwalina sunna ta magabata shin ta Allah ce ko ko tasu ci kaga tambaya kenan a sunna ta Allah ce saboda shi Allah ya kaddara ta shi yasa ya kira ta wani lokaci sunnatullahi an gane ko wani lokaci Allah ya danganta ta zuwa magabatan farko saboda akan su ta abku to wacce ce sunnar Allah subhanahu wataala sunna ce ta Allah subhanahu wataala an gane ko faqad madat sunnatul awwalin mai harda alqur'ani kai hatara wa qad khalat sunnatul awwalin a cikin suratul hijr nan ko wa qad madat sunnatul awwalin a cikin suratul anfal wannan muna kira ne zuwa ga alarmumi wa qad madat sunnatul awwalin sunna ta magabata ta rigai ta gabata wadanda sun ka ƙaryatar da annabawa imam al-qurtubi yace ibaratun tajma'u al-wa'id wa at-tahdid wagga aya da Allah yace faqad madat sunnatul awwalina ibara ce ma'ana magana ce wadda ta hadi wato al-wa'ida wato tsoratarwa wat-tahdida da narko inji malaman zauri an gane ko ko firgitarwa wat-tamthila da kuma bada misali ko bada dukkan abin da ka bata a bada misali biman halaka min al-umami na daga waɗanda suka halaka daga cikin al'ummomi fi salifi dahri azabanin da ya gabata bi azabillahi da azabar Allah kenan za ta ba su tsoro bi azabillahi da azabar Allah shine wato al-wa'id wat-tahdid kenan bi azabillah Imam al-Qurtubi ya faɗi wannan magana ma'ana wannan ayat ta tarsaso duk abin da ya kamata a bada tsoro da shi a bada tsoro da shi faqad madat sunnatul awwalina to su ko sunnatul awwalina kinnan shine duk lokacin da aka doge akan kafirci Allah yayi wa'azi ba a tuba ba Allah zai halakar da mutane wannan ita ce sunnatul awwalina duk mutanen da ba su yi imani ba to kada larabawa mu ma'ana ana magana ne da kafirin makka kar su sa tsammanin za su rinjaye akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk abin da suke tinkaho da shi na harami na kudi na dukiya na mulki na yaya na mami ne ne in dai suka ce za su yaki gaskiya ba su dawo ba to faqad madat sunnatul awwalina sunna ta magabata ta gabata shine Allah zai halakar da duk wanda ya doge akan kafirci yake imani shi Allah ya halakar da adawa da sun kai tinkaho da karfi. Allah ya ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqi wa qalu man ashaddu minna quwwa aw lam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu biayatina yajhadun fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adhab alkhizi fi alhayati ad-dunya wal adhab alakhirati akhza wa hum la yunsarun kaji sunna Allah alawwalina anna huwa to adawa sunna daga cikin awwalina kaji sunna Allah a gare su sannan samuda sunna daga ciki wa amma samudu fahadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda fa akhadhatuhum sa'iqatu al'adhab al-huni bima kanu yaksibun to kaga wannan sunna ce ta Allah ga samudawa haka dauki dukkan mutanen da suka kafirta mutanen annabi Nuhu da sun ka dage akan kafirci haka Allah subhanahu wataala ya dasu dan haka babu wata al'umma wadda ta saba ma manzo ta kiya ta kafirce Allah bai kare da ita ba dan haka wulakku mutanen makka wa in ya'udu idan kuka dawo akan yakar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam koko wa in ya'udu ko suka doge faqad madat sunnatul awwalin to sunnan magabata wato ta gabata kafin mu je karshen aya ta gaba akwai wata mas'ala da take da muhimmanci da Allah ya ce qul lil ladina kafaru ka gaya maka kafirai in yantahu in sun ka kame yughfar lahum ma qad salaf za a gafarta musu abinda ya gabata na ana nufin wadanda ba a kashe su ba a yakin badar domin waɗanda suka mutu a yakin badar to su ba su daga ciki domin lokacin da Allah yake karɓar tuba kafin mutun ya ga mala'ikin mutuwa ne sannan kuma kafin ya mutu akan kafirci walaysatit tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al an wal ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adhaban alima da haka nan ana nufin banda waɗanda aka kashe su ya kamata mu fahimci ayar da kyau ai taksisi da ita وقاتلوهم على رمى
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير.
وقاتلوهم معنا كياكي سو أمرنيني دقى الله سبحانه وتعالى na a yaki kafirai mu yi hattara ba a ce waqtuluhum ba domin an ka ce qatala shine kashewa qatiluhum ku yaki su to wani lokacin dalibai ilimi ba su bambantawa tsankanin su yaqa daban kashewa daban ana iya a kashe mutum ba cikin yaki ba ana iya ai yaki ba a kashe mutum ba shi yasa in ka zo fassara ka diba in fi'ili qatala yace ka fassara shi da qatala in yace qatala ka fassara shi da qatala Allah subhanahu wataala ce wa qatiluhum ku wato ku yaki su waɗansu malamai sun ka ce wannan qatiluhum wato atafina akan jumla ce wadda atafi innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum wato kafirai suna ciyar da dukiyoyinsu liyasuddu an sabilillahi dan su kange mutane daga hanyar Allah to tunda wannan shine nufin su ku kuma wa qatiluhum ku yake su kada ku basu baya an gane ko waɗansu daga cikin malamai sun tafi akan wannan waɗansu kuma malamai suka ce a atafina akan faqad madat sunnatul awwalina kenan sunnan magabata ta gabata kenan sai zama to tana cikin wato kamar atafina na jawabin da anka gabatas da anka ce wa in yaudu faqad madat sunnatul awwalina kenan hanyar magabata an gane ko ta gabata kenan fa in yaudu faqtuluhum domin an ce faqad madat sunnatul awwalina sunna magabata ta gabata Allah zai bada dama a mayar da martani ko ba haka nan bane ko Allah shi halakar da su ba to faqtuluhum kenan wa in yaudu faqtuluhum atafina akan jawabi wato na ash-sharti haka wannan su malamai sun ka tafi almuhimmu dai wa qatiluhum ku yaqi su umurni na daga wajen Allah subhanahu wataala yaqin nan yana buƙatar ba haka kawai za a je a yaqi ba da Allah subhanahu wataala yake cewa a je a yaqi a'a akwai sharuɗa akwai sharuɗa akwai kuma abubuwa waɗanda galibi zaka iske daliban ilimi ko sai ce an ce ayi abin nan a qatiluhum fi'li amrina umurnina yufidul wujub wajibina a yaki kafirai amma da sharadi muna da ikon da zamu yake su makka ba a umurce mu yake su ba me yasa saboda babu da iko ko ba haka nan bane sannan kuma ina shurut ana buƙatar shurut akwai jagora da musulmi ya zama to akwai jagora da musulmi akwai makamai akwai damar ayyakin akwai matasa akwai wanda suka san yakin akwai komai sannan kuma ya zama to babu abin da zai hana a yaƙa kada ka je ka dauki makami ka je ka yaƙi musulmi ba musulmi an ka ce ayi a yaƙa ba kafiri ne an ka je a je a yaƙa to yanzu kuma sai muke dauki makami ya je yaƙi dan wasu musulmi ya ce wai jihadi yake yi ko ya tada bam a masallaci ya kabbara ya ce ya yayi shahada ko ya kashe abin ga sallar asuba dan uwana ko cikin masu imani ba karamin mai imani ba ka samu jami'in sallar asuba balle ka je ka kashe shi ka ce kai jihadi wannan kana rage adadin musulmi na kana ƙara adadin kafirai a duniya ba jihadi ne kake yi ba Allah ya kyauta duk da yake akwai abubuwa karkashin waɗannan abubuwa duk wanda yake yi Allah subhanahu wataala ya san shi almuhimmu dai wa qatiluhum ku yaqe su yaqar nan ba wai kawai shi yaqi zai zo bane a wato nassi yana buƙatar wani lokaci aya tana buƙatar aya 5 6 7 8 9 10 da a fahimce ta da kyau ba hakan ne kawai za a ji ai ba qatiluhum Allah ya ce a yaqe su to shikenan tunda Allah ya ce a yaqe su sai mu tashi kawai hakan ga mu je da kibe yanzu mu yaqi yaqi da kibe yanzu shi na yi yaki da kaushu shina yi ina kan yakin ina ilimin yakin ina karfin yakin sannan kuma da Allah ya ce infiru misali khifafan wa thiqalan ku fita kuna masu nishadi ko kuna cikin masu nauyi misali to amma kuma ainin infiru ko da mun ce ya shafi maza da mata Allah bai dora ma mata jihadi ba sai an ka fitar da mata sannan kuma aka fitar da waɗanda ba su da ƙarfi aka fitar da yara laysa ala du'afa'i wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajan idha nasahu lillahi wa rasulihi wanda duk bai da ikon da zai je shi yakin ba a bada damar yaji yakin ba sannan kuma bayan an fitar da wannan sai an fitar da an gane ko bai yiwa don musulmi su je su yi yaki ba a bar waɗansu wanda za su tsare gari ba wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa ba a bar waɗanda za su neman ilimi ba don su yaɗa ilimi falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun duk ina waɗannan sharuɗan an ka watsar da su aka je a yi jihadi Allah ya shiryar da mu wa qatiluhum ku yaqe su hatta la takuna fitna sai ya kasance babu wata fitina fitina tana daukan ma'anoni daban-daban a cikin tafsirin da ya gabata a cikin Imam Malik mun gabatar da ma'anoni guda 8 mai so shi kuma cikin al-itqan fi ulumil qur'an zai gani inda ya kawo babi na wato kalmomi ma'anoni da suke dauka wa qatiluhum ku yaqe su hatta la takuna fitnatun sai ya kasance babu shirka kenan wa yakuna ad-dinu lillah da kuma addini ya kasance kulluhu lillah dukkan shi na Allah ne a cikin suratul baqara sai ya ce wa yakuna ad-dinu lillah bai kawo kulluhu ba to malaman da suke kula da balaga ta alqur'ani sai suka ce to mine ne hikiman nan kawo wa kulluhu can kuma ba a kawo kulluhu ba suka ce to suratul anfal ta riga suratul baqara sabka to tunda yakin badar ne dan haka ita aya ta suratul anfal ta riga ita baqara to saboda kada a sa tsammanin larabawa za a yarda da su kawo jizya jaziratul arab ita ba yarda da larabawa su kawo jizya ba sai an ka ce wa yakuna ad-din kulluhu lillah dukkan su sai sun shiga addini in ba haka ba ya karsu za a yi amma su waɗanda ba su ba ana iya karɓar jizya ga ahlul kitabi amma bakara da yazo sai ce abin nan wa yakuna ad-din lillah bai ka kulluhu ba saboda nan da ta fara sabka an fadi wannan umumin an tabbatar da shi can ba a bukata sai an maimaita shi shi yasa nan ya kawo shi tun da farko na can kuma sai bai kawo shi ba ina fata ana fahimta ta mai so ya koma cikin at-ta'birul qur'ani na ustadu dr fadil salih fadil samar ra'i da kuma at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur a karkashin wannan aya shi ma ya kawo wannan bayani fa inin tahau idan suka kame suka wato fa inin tahau idan suka kame kenan daga wato kafirci kenan zamu iya cewa ko daga yakar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inna allaha bima ya'maluna basir allah mai gani na ga abinda suke aikatawa su kafirai sannan akwai qira'a fa inna allaha bima ta'maluna basir qira'a ce ta imam wato ruwais an gane ko shi ya karanta fa inna allaha bima ya'maluna basir bima ta'maluna basir allah mai gani na ga abinda kuke aikatawa dan nan kamar an ce qul lil ladina kafaru kamar babu sunan amma sai an kace nan fa inna allaha bima ta'maluna basir an yi iltifati ba a ce qatilu da an kace qatiluhum ku yake su ai an yi istimalin damirin da babu sunan amma an kace wa yakuna ad-din kulluhu lillahi fa in intahu in sun bari kaga ana magana inda wanda bashin sai an kace fa inna allaha bima ya'maluna a qira'atul jumhur amma a qira'atul waisi an kace fa inna allaha bima ta'maluna ga abinda kuke aikatawa shine ake kira al-iltifat min al-ghaiba ila al-khitab wanda ana kiransa shaja'atul arabiyya inji imam al-asma'i wa qalu ittakhadha ar-rahman walada suka ce Allah ya riki da sai ce laqad ji'tum shay'an idda bai ce laqad ja'u ba kun zo da abu kamar yana magana da su kai tsaye dan Allah baya tsoron kowa to wannan qira'a sai ta zama to fa inna allaha bima ta'maluna an yi iltifati wai ta ko qira'a ta jumhur an tahi akan nasaqi guda fa inna allaha bima ya'maluna basir Allah mai gani na ga abinda suke aikatawa ko kuma fa inna allaha bima ya'maluna basir Allah masani na daga basira ne wato basura yana daukar basira ta zuciya yana daukar gani na ido to Allah masani na kuma Allah mai gani na ga abinda suke aikatawa ana ramma lokaci ya kare amma dai duk da yake akwai dan sauran bayani karanta wannan aya ta karshe wa in tawallau
وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ
Allah ce to وَإِن تَوَلَّوْا إِن سُن جُوَيَا سُن بَادَ بَايَا سُن كِي إِيمَانِي سُنَا غَنِن چُوَا إِدَن بُ سُن إِيمَانِي بَا الدِّينِ الْمُسْلِمِ بَا زَي چِغَبَا بَا suna ganin cewa suna a addinin in ba da su ba addinin ba zai yi ba to fa'lamu anna allaha maulakum ku sani cewa Allah shine majibincin lamarinku babu wanda kuma zai taimakon ku irin Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda zai zibinta lamarinku irin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mal maula madalla ace Allah shine majibincin lamarinka wa ni'man nasir kuma madalla ace Allah subhanahu wa ta'ala shine mai taimakonka a cikin suratul hajj an ce fa ni'mal maula akwai fa'un nan kuma ni'mal maula ga mai hadda alqur'ani aramu mi sai mu hattara wadannan ayoyin guda biyu suna dan buƙatar ƙarin bayani kadan insha Allah ta'ala gobe in Allah ya kai mu da zamu tumu tashi akan su sai mu yi shinfida abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh